Sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 21 da kuma 16. Masu rarren mu a Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka zo ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da ranar Lahadi 24 ga watan Satumba shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Kasashen da ke makwabtaka da Koriya ta Arewa sun ce mai yiwuwa girgizar kasar da aka yi jiya kusa da inda Koriya ta Arewa ke gudanar da ayyukanta na nuclear girgizar kasa ce ta zahiri. Al'ummar kasar Jamus za su gudanar da babban zaɓe yau da zai yanke hukunci kan ko Angela Merkel za ta yi tarihi wajen samun yin wa'adin mulki na hudu. Kana shugabannin kasashen duniya sun mai da martani kan sanarwar da Iran ta yi jiya cewa ta yi nasarar gwajin sabon makami mai linzami mai cin matsakaicin zango.
To kanan labaran kenan aka ji. Ɗaruruwan 'yan gudun hijirar garin Bama da ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira da ke Maiduguri sun yanke hukuncin komawa Bama ko da ko jami'an tsaro ba su ba su izini ba. Ko me yasa?
Kuncin zaman cikin kam, kuncin gidan haya. Ba so da ba so bi mu faɗa gwamnati cewa muna so mu koma amma sai ta diga bamu date
A jamhuriyar Niger kuma kungiyoyin matasa ne suka koka kan yadda tsafin yan siyasa ke babakiyar da al'amarin gudanar da jam'iyyun siyasa.
Kalubalen da muka fuskanta har yanzu matasa ba a buɗa mana koyi ba rure suke an sa kwado ya hadari uku a rure idan kuka diba matasa unwani da mu ne ake a lokacin siyasa a tura muku biro da vote ko a ba mu harka shasha mu.
Haka kuma za mu kawo muku wata tattaunawa ta musamman da sakataren jam'iyyar APC Alhaji Mai Malabuni bayan wata ziyara da ya kama nan Muryar Amurka. Daga nan kuma sai maimaicin shirin duniyar Amurka na Muhammad Lalo, sai kuma wasu saƙonni da ku masu sauraro kuke turo mana ta email. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Kasashen da ke makwabtaka da Koriya ta Arewa sun ce mai yiwuwa girgizar kasar da aka yi kusa da inda Koriya ta Arewa ke gudanar da ayyukanta na nuclear girgizar kasa ce ta zahiri ba gwajin makamin nuclear ba. Kakakin cibiyar nazarin yanayi na Koriya ta Kudu ya ce ba a ga alamun da aka saba gani ba idan aka yi gwajin makamin nuclear. Kasar China ma ta ce girgizar kasar mai karfin maki 3.4 da take ta baba a kai da farko ba gwajin makamin nukiliya ba ne. Jiya jirgin lugudan Amurka ya yi rakiyar waɗansu jiragen yaƙi a saman tekun gabashin Koriya ta Arewa. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce an yi shawagin ne a matsayin tattauna tsakuwa don ƙaya ta ji tsoro, tare da nuna zaɓin matakin sojin da Trump yake da shi a matsayin mai da martani kan barazanar ayyukan nukiliya na Koriya ta Arewa. Hakan ta faru ne 'yan sa'o'i kafin ministan harkokin kasashen ƙetare na Koriya ta Arewa Ri Yong-ho ya jawabi a zauren taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. Al'ummar ƙasar Jamus za su gudanar da babban zaɓe yau da zai yanke hukunci kan ko Angela Merkel za ta yi tarihi wajen samun yin wa'adi na hudu a matsayin shugabar gwamnati. Binciken ra'ayoyin jama'a da aka gudanar jajibirin zaben ya nuna jam'iyyar Merkel Christian Democratic Union da Christian Social Union suna kan hanyar samun gagarumin nasara. Ana kyautata zaton jam'iyyun biyu za su sami tsakanin kashi 36 zuwa 39 na kuri'un da za a kada, yayin da jam'iyya mafi girma ta biyu a ƙasar Jamus Social Democrat waɗanda suka dan dafawa gwamnatin Merkel da wa'adinta ya cika a mulkin nata mai yiwuwa ta sami kashi 23 cikin 100 na kuri'u kawai. Idan haka ta tabbata, zai kasance sakamakon zaɓe mafi muni da jam'iyyar ta samu tun shekara ta 2009. Masu harsashe kan harkokin zaɓe sun ce jam'iyyar masu ra'ayin riƙau AFD za ta iya samun kashi 5 cikin 100 na kuri'un da suke buƙata su sami kujeru a majalisa, abinda ba su samu ba a zaben shekara ta 2013. Masu sharhi kan lamura da dama suna harsashen cewa AFD na iya samun kashi 10 ma cikin 100 na kuri'u, wanda zai ba su kujeru 60 a majalisa. Wannan kuma zai maida ita jam'iyyar ta uku mafi girma a cikin majalisar. Shugabannin kasashen duniya sun maida martani kan sanarwar da Iran ta yi cewa ta yi nasarar gwajin sabon makami mai linzami mai ci matsakaicin zango. Shugaban Amurka Donald Trump ya tura sakon Twitter jiya inda ya ce Iran ta yi gwajin makami mai linzami da zai iya isa Isra'ila. Suna aiki tare da Koriya ta Arewa. Ba yarjejeniyar da muka cimma ba ce. Trump yana magana ne kan yarjejeniyar ayyukan nuclear da aka cimma da Iran a shekara ta 2015 da ya sa aka ɗage takunkuman tattalin arziki na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka kakaba mata, wanda kuma ya buƙaci ita Iran ɗin ta daina waɗansu ayyukanta na nuclear. Faransa, ɗaya daga cikin waɗanda suka sa hannu a wannan yarjejeniya, ta maida martani ta bakin ministan harkokin ƙasashen ƙetarenta inda ta ce Faransa tana buƙatar Iran ta daina dukkan ayyukanta na tada zaune tsaye a yankin, ta kuma mutunta dukkan tanadin ƙudurin 2-2-3-1 da ya haɗa da kira da ta daina gudanar da dukkan irin waɗannan ayyukan ƙera makaman. Isra'ila ita ma ta maida martani, inda ministan tsaronta Lieberman ya bayyana gwajin a matsayin takala da ake yi wa Amurka da Isra'ila da kuma abokan ƙawancensu. Lieberman ya ƙara da cewa gwajin shaida ce da ta nuna burin Iran na samun ƙarfin ikon faɗa a ji a duniya da nufin yi wa ƙasashen gabas ta tsakiya da kuma ƙasashen da ke bin tafarkin demokuraɗiyya a duniya barazana. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jawabai da kalamai masu gauni jiya a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya yayin da Prime Minister Koriya ta Arewa ya maidawa shugaba Amurka Donald Trump martani, wata babbar jami'ar ƙasar Indiya kuma ta caccaki Pakistan. Ɗaya daga cikin jawaban da aka fi sa ido a kai wannan makon shi ne na ministan harkokin ƙasashen ƙetaren Koriya ta Arewa Ri Yong-ho. Ri ya kira shugaba Donald Trump mai taɓin ƙwaƙwalwa wanda ke yunƙurin kisan kai na ƙashin kansa. Jawabin da ya gabatar na tsawon mintoci 22 yana cike da kalaman ashar. Wakilai sun kuma tafa da ƙarfi bayan da ya kammala jawabin nasa. Ba Ri kaɗai ba ne ya yi amfani da damar wajen caccakar abokan gaba. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare ta ƙasar Indiya, Sushma Swaraj, ta fara jawabin nata ne da gaisuwa irin ta addini. Ta ce namaste, daga nan ta shiga caccaka maƙwabciyar ƙasar su abokiyar hamayyar ƙasar Pakistan. Ta ce menene yasa a yau ake ɗaukar Indiya a matsayin ƙasar da ta yi fice ta fannin fasaha a duniya, amma ake ɗaukar Pakistan kawai a matsayin ƙasar da ke haddasa ta'addanci. Ta ƙara da cewa wacce gudunmuwa Pakistan ke yi ga ƙasashen duniya da al'ummata banda ta'addanci. Muna da ƙwararru a fannin ilimi da likitoci da injiniyoyi, menene kuke da shi? Kun haifar da ta'addanci. Likitoci suna ceton rayukan al'umma, amma 'yan ta'adda suna kashe su.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To, madalla, ɗaruruwan 'yan gudun hijiran garin Bama da ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira da ke garin Maiduguri sun gudanar da wata zanga-zanga inda suka yanke hukuncin komawa garin Bama, duk kuwa da cewa gwamnati da jami'an tsaro ba su ba su izinin yin hakan ba. Ga wakilin muryar Amurka Haruna Dauda da ƙarin bayani.
Wannan hayaniyan wasu ɗaruruwan 'yan garin Bama ne da ke zakan ke samun mafaka a gidajen 'yan uwa da kuma sansanonin 'yan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri tun lokacin da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kwace wannan gari a shekaru uku da suka gabata. Waɗannan 'yan garin Bama dai sun riga da sun yanke hukuncin cewa so yanzu hakan a shirye suke su koma garin Bama ko ba tare da jami'an tsaro ba, don sun gaji da zama a sansanonin 'yan gudun hijira ko kuma samun mafaka a gidajen 'yan uwa da abokan arziki, wanda suka ce lokaci ya yi da ya kamata a ce sun koma garin nasu na Bama tun da gwamnatin ta ƙi ta ba su damar komawa tsayawa garuruwan nasu tunda misalin karfe 9 safe ne dai waɗannan daruruwan mutane wanda kasalin su maza ne suka yi dafifi a hanyar mashigar garin Maiduguri da ake kira hanyar tashan Bama dake daura da jami'ar Maiduguri a hanyar su na komawa garin Bamar sai dai kwamishinan yan sandan jihar Borno Mr. Damiel Chuku tare da wasu makarafan yan sandan jihar sun gana da waɗannan mutane Muhammadu Alhaji Hassan dai shine shugaban ƴaƴan kungiyar cigaban al'umman garin Baman ka kuma abin da ke cewa game da dalilan su na daukan wannan mataki
yau shekaran uku da wasu watanni yaran da su koran ku tafi nan to mutane mu kuncin zaman cikin kam kuncin gidan haya ba so da ba su biyo muku faɗa gwamnati cewa muna so mu koma amma sai ta diga bam date kuma abun da da muka lura su yau kaman kwana hudu ko biyar mun tasar da mutane mu sun duba yanin Bama alhamdulillah gidaje kaman out of 100% 70% an gama to me amfanin gidajen da aka gama mutanen da suke camp da wanda suke da host committee na wanda suke su koma wanda suke da kuncin kudin kudin haya
to yankin da kamar bakwai aka ga cewa har yanzu akwai matsalan hare-hare a ƙauyukan da suke wai garin Bama ba bakwai aka yi da wannan cewa idan aka koma za a iya samu
la kare da wannan to dindindin zama kenan a banda kenan sojojin mu suna Liberia sun kawo zaman lafiya a Liberia kawai state daya ko biyu a cikin Najeriya shine ba su samu zaman lafiya ba
to kuyi aka yi musamman ma game da irin matsalolin da ake samu banda ma na tsoro kamar barkewar cututtuka Allah kiya idan aka samu irin waɗannan matsala ga shi akwai kwalara a cikin Maiduguri aka samu wannan ba isassun asibiti da za su kawo muku doki ba ganin ba kula kai wannan
we have enough facilities a Bama
na medical
na medical akwai harin mu da yake cinkusu nan ya kamata mu koma can mu shiga gidaje mu zo na gwamnati abin da take fatarwa nan ta ba mutane mu su yi kasuwa
kamar yanzu kun dage sai kun tayi Baman ne ko kuma menene matsayin ku a yanzu haka tunda yan sanda su shigo ciki
shi the leadership we are preserved cewa mu yi la'akari da maganar jami'an tsaro mun zo na mu tattauna tsakanin mu mun ce wa mutane namu su yi hakuri su koma za mu tattauna da jami'an tsaro bayan kwana biyu uku duk lokacin da suka ba mu za su ba mu enough security za mu yi matsin zuwa Bama abin da muka yi magana kenan
amma yanzu kun dan dakata
ke yanzu mun dan dakata
to ko me rundunar yan sandan ke cewa ne game da wannan mataki da yayan garin Bama suka doka ga mukaddashin kwamishinan yan sandan jihar Mr. Wakili Maye
mun ji wannan labarin shine muka turo yan sanda don mu tabbatar cewa idan ma za a yi abu a yi shi cikin ka'ida ba kowa zai kama hanya ya tafiya ba shi yasa kwamishinan da kansa ya zo kuma ya hada yan sanda wanda yake za a jawo hankulansu akan cewa abin da za su yi ba daidai ba su ba gwamnati dama su samu idan za su koma neman a shirya yadda yake za su koma
kamar yau shekara ɗaya kenan jin da gwamnan jihar Borno ya je garin Bama har ya kwashe mako guda garin Bama kuma aka yi alƙawarin cewa za a ci gaba da gyaran garin Bama ba wai kamar a ce an samu tsaro tun da har kun kai jami'an ku a wannan lokacin wanda za a ce sun koma sun samu zama
ina fata kai ma ka tafi Bama ai
haka
in ka je za ka gan cewa aiki yana kan tafiya ko ba haka ba ne idan yanzu aka ɗauki kowa da kowa ka kai ya yiwu aikin zai tsaya amma gwamnati kuma ita tana da kalanda nata yanda za a tafi da mutane
to su dan ba su shawara su zo na kenan kar su tafi Bama kar su koma Bama
shawara shine su dan ba da lokaci gwamnati ta karasa shirye-shiryenta wanda za a mai da su
sai daga bisani mun samu rahotanni da ke nuni da cewa an samu hatsaniya tsakanin mutanen garin Bama da kuma ƴan sannan da ke wannan guri wanda har zuwa lokacin da nake aika da wannan rahoto da babu wani cikakken bayani game da hatsaniyan da aka samu tsakanin jami'an ƴan sannan da kuma mutanen garin Bama Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna Dauda. A jamhuriyar Niger kuma kungiyoyin matasa ne suka kuka kan yadda 'yan siyasa ke babakiyar da al'amuran gudanar da jam'iyyun siyasa. Matsalar da ke zama wani shinge da ke hana matasan Afirka yin labari a lokacin zaɓe. Yayin da ta wani bangare ake zargin shugabannin da rashin cikawa matasan alkawarin da suka daukar musu. Wakilin murya Amurka a Yamai Sallamu Muna Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Sanin kowa ne cewa rukunin matasa na matsayin mafi rinjaye a rukunonin al'umomin nafiyar Afirka. Dalili kenan da 'yan siyasa ke mai da hankali kacokan wajen matasa a lokacin yakin neman zaɓe, inda suke kasancewa mayaka ta wani bangaren kuma masu ba da ƙuri'a. Matsalar da a yau ke zama wani babban kalubalen da ke dakushe cigaban matasa, in ji Yakuba Ango, sakatare janar na Majalisar Matasan Nijar.
Kalubalen da muka fuskanta idan kuka ɗauka misali siyasa, har yanzu matasa ba a buɗa mana koyi ba, roye suke an sa kwaɗo ya haɗari uku a roye. Idan kuka riba matasa unwani da mu ne ake a lokacin siyasa a tura muku biro da vote ko a ba mu harkar shasha mu, amma yau ƙari ya kai tsoro ya ɗebe. Ya kamata a ce yau in ka diba da assembly ka ɗauko daga ƙasa councilor ya kai da ya kamata a san matasa tun da yau matashi ne jara'anci daga wanda da shekara 18 zuwa 34 kenan muna irka kasa ga daidai gurgurdo kuma ilimi daidai gurgurdo hali Allah hore mana amma kohin nan ruhe suke kaf
sai dai kakakin jam'iyyar PNDS mai mulkin Nijar Alhaji Usman Muhammadu na da ja akan wannan korafi
duk tarihin duniya idan kana son ka san dan sai ka zamna cikin jam'iyya ko cikin jam'iyoyi an san kakakin ka hito a zabe ka zabe na aka yi ba nomination aka yi ba to inda ake zabe mutum na ce an hana shi babu wanda dan siyasa babban dan siyasa da zo ci ka dauki matashi ba gaskiya bane
wata matsalar ta daban da ke cinyewa matasan Afirka tuwa a ƙwariya a halin yanzu shine rashin jin wani bayani daga bakin shugabanni game da alƙawuran da suke dauka da sunan matasa lokacin da suke halartar wata haduwar ƙasa da ƙasa Muhammad Sidi jagora ne a sha'anin kare haƙƙin matasa a nan Nijar
mun kudi bayan Nijar shugaban mai kullun ya cikin taron majalisa ɗinkin duniya ko turai don ya kamata a ce an iya dawo ƙasa mu ya gamu da matasa tun da su da sunan mu aka tai ga abun da aka samu ga wata gidauniya ko kuma wani albishir da aka kawo mana don mu samu mu hita kunci
akan wannan batu Alhaji Asmana na ganin matsala ce da ke da nasaba da rashin sanin hanyoyin samun bayanai
duk kungiya take so tana iya ta nemi labari idan tana son ta san abin da aka yi buɗe ne doka ta ba da izinin ka je ka nemi labari kuma a baka su jefa da shugaban kasa ya hito daga majalisar ɗinkin duniya in suna son labarin abin da ya yi za a ba su a rubuce ko kuma su sanar gaban su a faɗa musu me aka yi
domin sake duba halin da matasan nafiyar Afirka ke ciki a fannoni daban-daban ƙungiyoyin matasa a ƙarƙashin haɗakar ECP sun gudanar da babban taro a nan Yamai a makon jiya wanda a ƙarshe aka bayyana shirin gabatarwa ƙungiyar AU shawarwarin da aka bullo da su don warware damuwar matasa Sule Mumuni Barma Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Bamai, dumudu bamai, an cuce mu, dumudu an cuce mu. Bamu da aiki, dumudu bamu da aiki. Ba a bamu, dumudu ba a bamu.
To a gaiyi da Sallamu Mai Barma sakataren jam'iyya mai mulki a Najeriya APC Alhaji Mai Malabu ne ya kawo mana ziyara nan ɗakin watsa shirye-shiryen mu na Muryar Amurka inda na fara tambayar su dalilin zuwan sa nan Amurka
mun zo a cikin tawagan wannan taro da ake yi na Majalisar Ɗinkin Duniya mun zo a cikin tawagan da suka tafi daga Najeriya
wato taron kole shugabannin kasashen duniya na Majalisar Ɗinkin Duniya
haka
to ya kaga jawaban shugabanni musamman ma shugaba Buhari
babban abin farin ciki ne musamman ma abin da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar a wurin wato ya yi wani shimfiɗa ne ga yawanci shugabannin wanda ka duba duk wani shugaba bayan sa in ya taso yana bin salon irin jawabai da yayi ne musamman ma akan irin rigingimu da ya shafi duniya baki daya da kuma halin da kasashe masu tasowa suke ciki musamman ma na Afirka
wato wasu na ganin cewar kamar yayi magana a matsayin shugaba na Afirka ba ma na Najeriya kadai ba
haka wannan shine abin da ya faru domin in ka duba irin tafi da aka yi da kuma irin dadi da mutane suka ji na maganan da ya gabatar wato ya nuna ma cewa yayi magana ne kusan a madadin Afirka baki daya ne saboda ya taba dukkan matsaloli da suka addabi Afirka da kuma ma kasashe masu tasowa
kamar yadda kace ya taba batutuwa da suka shafa Afirka da ma Najeriya to a batutuwan da yayi magana aka akwai batun da abin da yake faruwa na kungiyar da aka haramta ta fafutukar neman yancin Biafra wato bai magana akan wannan ko akwai dalili sabe magana akan wannan
eh to ayin ka duba wannan rikici ne na cikin gida wanda kuma already an dauki ya dauki matakan da ya kamata kuma wanda ƴan Najeriya sun gamsu da matakan da ya dauka a duk abin da bai fi karfin can gida ba ba abu ne da za a dauko shi a kawo shi wannan majalisan ba
talakawa a Najeriya su suka zabi wannan gwamnati taku
haka
sun jajirce sun yi zabe domin a samu canji domin a kawo musu canji
haka
to amma a yanzu haka akwai talakawan da ke cewa banda fannin tsaro babu wani canji da suka gani
eh to idan ba a manta ba ai shi barna shine abin da za a iya ai cikin lokaci kankani ba gyara ba kuma kamar yadda na faɗa akan maganan ma wannan irin matsaloli da suke faruwa irin nasu biya fara da sauransu yawanci matsalolin Najeriya an gadar mar ne yazo ya same su musamman ma kamar in ka duba maganan tsaro da ake magana din nan da gangan ma aka bari ya faskara ya zo ya gawurta ya zama yadda ya zama yanzu wanda kuma cikin ikon Allah hawan karagan mulki na shugaba Muhammadu Buhari ya dauki matakan da ya kamata na ganin bayan irwa nan yan tada kayan bayan
to madalla mai malabu nake nan a tattaunawa mu da shi a lokacin da ya kama da ziyara mun gode da wannan ziyara kuma Allah ya mayar da ku gida lafiya to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogon mu na cewa karfe 10:21 na safe ga shirin mu na gaba
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan mako za ku ji cewa Amurka na duba yiwuwar rufe ofishin jikadancinta a ƙasar Cuba. Ba wasu alamun rashin lafiya marasa kan gado da jami'an diplomasiyyar take fama da su a cewar ta. Sannan za ku ji yadda kamfanonin insurance suke fafutukar ganin sun biya kwastomomin su kudaden insurance. Ga waɗanda bala'in guguwa ta shafa a birnin Hastings da kuma jihar Florida. Sunana Mahmud Lalo. Da farkon farawa shirin namu zai taɓo batun hudar diplomasiya ne inda sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yayin wata hira da yi da gidan talabijin din CBS a shirin su da ake kira Face the Nation da ake watsawa ranar Lahadi. Ya faɗa a farkon makon nan cewa Amurka na duba yiwuwar rufe ofishin jikadancinta da ke Cuba, bayan da aka samu rahotannin da ke nuna cewa mai yiwuwa an kai hari a kan lafiyar jami'an diplomasiyyar Amurka 21, inda ta kai ga suna ganin wasu alamun rashin lafiya da ba su gane irinta ba, waɗanda suka haɗa da zubewar gashi da matsanancin ciwon kai, da jin ƙara a kunnensu kai har ma da matsalar mantuwa. Wasu a cewar rahotannin sun ce suna jin girgiza da ƙara mai ƙarfin gaske a kunnuwansu a wasu ɗakunan ofishin jakadancin, lamarin da ya sa masu bincike suke tunanin an kai harin nan ne da ake kira sonic attack, wato yin amfani da sauti wajen kai hari.
We have it under evaluation. It's a very serious issue.
Muna kan bincike. Wannan wata babbar matsala ce idan aka yi la'akari da irin illar da wasu suka samu. Yanzu haka mun kawo wasu daga cikin su zuwa nan gida. Ana duba su.
We brought some of those people home. It's under review.
Torotanin dai sun ce jami'an diplomasiyyar ƙasar Canada da iyalansu ma sun fuskanci irin wannan matsala. Wannan al'amari ya faro ne tun daga ƙarshen shekarar da ta gabata, kuma ƙorafi ne baya-bayan nan ya zo ne a watan Agusta. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ne ya maido da hudar diplomasiyya da ƙasar ta Cuba shekaru biyu da suka gabata, matakin da ya sha suka daga wanda ya gaje shi, wato shugaba Donald Trump. Wannan al'amari dai ya je ga gaban Majalisar Dokokin Amurka, inda ranar Juma'a da ta gabata sanatoci biyar daga jam'iyyar Republican suka rubuta wa Sakatare Tillerson wasiƙa suna kiran da ya rufe ofishin jikadancin Amurka da ke Havana babban birnin Cuba, a kuma kori ɗaukacin jami'an diplomasiyyarta daga Amurka. To yayin da hakan ke faruwa a can yankunan jihohin Texas da Florida, kamfanonin inshora sun fara karɓar bukatun neman biyan kudaden inshora da kwastomominsu suka gabatar saboda bala'in guguwa da ya shafe su. An yi kiyasin kudaden da kamfanonin na inshora za su biya ya kai biliyoyin daloli, lura da irin ɓarnar da guguwar Harvey da ta'ama suka yi inda suka yi kaca-kaca da yankunan. Sai dai ganin cewa akwai jan aiki wajen tantance gidajen jama'ar da guguwar ta shafa, hakan ya sa wani kamfani da ya kware wajen ɗaukan wutunan garuruwa daga sararin samaniya da ake kira Airbus Aerial ya yi tayin buɗe kofar ɗakin adana wutunan sakauta domin taimakawa kamfanonin inshoran wajen tantance adadin gidajen da guguwar ta shafa. Jesse Coleman shi ne shugaban kamfanin na Airbus Aerial.
Ko da za a ce gidan baya wurin, ba sai kamfanin inshoran ya aika da wani wakili ba. Saboda haka kan mutane su nemi a biya su kuɗaɗensu. Kamfanonin inshoran har sun kalli taswira ko kuma hotunan yankin ta yadda za su gane cewa akwai gidan da guguwar ta shafa, sannan ba tare da ɓata lokaci ba sai mutum ya ji saƙon shigar kuɗi a asusunsa, wato alert.
Christina Tomasetti, Director a ma'aikatar ƙirƙiro da fasaha ta USAA, Ta ce biyan mutane kudaden diya cikin hanzari zai taimaka wajen ba su dama su gina gidajensu da sauri.
Yayin da ake samun ƙarin buƙatar neman kayan gyare-gyare, kayan za su iya yankewa a kasuwa, wanda hakan na nufin farashinsu zai tashi. Saboda haka idan har za a bai wa mutane kudadensu da wuri domin su gyara gidajensu, farashin kayayyakin zai yi sauƙi da farko kafin kowa ya dunguma a kansu, domin a wannan lokaci za su iya yin tsada sosai.
Masu haro da aka makawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai wani karo idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, musamman ma wakilinmu da ke mai wato Sulaiman Mumini Barma da kuma Zainab Babaji da ke Jos Jihar Plateau Nigeria. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla a gai da Mahmud, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Muna taya al'ummar ƙasar Jamus fatan zaben shugabanni na gari masu kishin ƙasarsu. Saƙo daga Hadiza matar mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. Shi ma saƙonmu na gaba cewa yayi, al'ummar ƙasar Jamus, Allah ya sa ku fara zaben gama gari da ke gudana lafiya kuma ku gama lafiya. Saƙo daga Malam Yusuf Dan Maryam Kutuzu da Umar Foeba Gashuwa. Sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa fata na gari Lamiri, Allah ya kawo ƙarshen zaman doya da manjan da ake da zafafan kalamai da ke faruwa tsakanin Koriya ta Arewa da Amurka. Saƙo daga Adam A. Adam da Malam Yusuf Dan Maryam komai na Allah ne Gashuwa. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga Tanimi Inuwa Zangon Buji da Ismail Ɗalla da Zangon Buji. Suka ce muna roƙon gwamnatin jihar Jigawa ta gyara mana wutar lantarkinmu ta garuruwan Karnaya da Yalwa da Duru da Zangon Buji da kuma garin Dambudis. Domin ko yau watanni biyar kenan ba mu da wutar lantarki tun bayan da aka sace mana wayar wutar lantarkinmu. Sai kuma saƙonmu na gaba da ya fara da sallama. Ya ce muryar Amurka, muna son ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari da ya daure ya dawo da biyan kuɗin jarabawa wa EC da NECO a jiharmu, domin rashin biya wa yaran kuɗin jarabawar ya sa sun fara cire karatu a ransu domin iyayensu ba su da halin biya musu kuɗin jarabawar. Da fatan saƙonmu zai kai ga kunnen gwamnan jihar Katsina. Saƙo daga Mansur Yusuf Mahuta da Abba Sa'ad Mahuta. Sai kuma saƙonmu na gaba wanda ya fara da sallama, inda ya ce cece kucen da ake a zauren majalisar ɗinkin duniya tsakanin shugaba Donald Trump da shugaban ƙasar Koriya ta Arewa bai dace ba, domin ba zai haifar da ɗa mai ido ba, kamata ya a zauna a teburin sulhu don a samo bakin zaren warware matsalar. Saƙo daga Mutar Ɗan Ma'az Baban Khalifa Ji Kankande da Aminu Kano Mai da Garku da Ibrahim Ɗanlami da Abubakar Sabi'u Sabuwa Katsina. Shi kuma saƙonmu na ƙarshe a yau cewa yi, haƙiƙa matakin da hukumar shige da fice ta kwastam a Najeriya ta ɗauka na korar wasu jami'anta 28 da ake zargi da haɗa baki da wasu ɓatagari wajen shigo da makamai a tashar gaɓar ruwa ta Tinkan Island da ke Lagos ya yi daidai, kuma hakan abin a yaba ne. Muna fatan hukuncin da kotu za ta yanke musu ya zama darasi ga masu irin wannan mummunar ɗabi'a ko a ina suke. Saƙo daga Usman Shitin Mahuta da Yahana Sikiri jihar Adamawa.
To madalla, to jama'a sai ku ci gaba da aiko mana saƙonninku, mu kuma za mu ci gaba da karanto su kafin mu ƙarƙare shirin. Ga Gires ta dawo mana takaitattun labaran duniya.
Dusar fili 'yan sandan ƙasar Zimbabwe sun kama wani ɗan gwagwarmaya kuma fasto Evans Mawarire sabili da yayata saƙo ta hanyar sadar zumunci yana kira ga al'ummar ƙasar su gudanar da zanga-zanga kan ƙarancin mai da kuma ƙarin farashin kayan masarufi da aka yi. 'Yan sanda sun jira Marawi, wato Mawariri, a bakin ƙofar majami'a a lokacin da yake jagorantar sujadar safe. Lauyan Harrison Kumo na ƙungiyar lauyoyin ƙasar Zimbabwe da ke kare haƙƙin bil'adama shi ne ke wakiltar limamin, wanda kuma shi ne shugaban gangamin nan da ake take This Flag, wanda a bara ya jagoranci zanga-zanga da dama da aka yi wa gwamnati.
To madalla, masu sauraron mu da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, da misalin ƙarfe 6 na safe a wugan Najeriya da Nijar wato ƙarfe 5 a wugan Ghana, za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin Ciki da Gaskiya na Ibrahim Alfa. yanzu mai din Giras Alheri Abdu Red ta ni gabatar da shirin da kuma Chuba Hero Jedo ne wanda ya hada shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na Alfredo. Ni Sarfil Hashin Gumil ke cewa sai mun sake haduwa. Assalamu alaikum.